رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس منا شيء ذكي نقو أكرت إنه ممكن أن يتأتي من البركة يتأتي ذكي كرنا شدمو الدؤي ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zikiri daban-daban da ya kamata mutum musulmi ya saba da yin su, ya lazimce su, kuma ya fahimci ma'anonin su. Wanda wannan shine maqsudin karatun nan namu a wannan littafi na Ismul Muslim. Za mu kare yau insha Allah ta'ala sauran hadisai guda uku da suka rage na bayanin falalar zikiri a rayuwar musulmi. Kamar da na ambata mana, falalar zikiri ya wuce waɗannan shafuka guda hudu, kuma ayoyi da hadisai da suka yi magana akan falalar zikiri sun fi ƙarfin wannan abin da malam ya ambata. Illa dai maqsudi shine ishara da nuni da faɗakarwa da jan hankali da nuna wato matsayin wannan babbar ibada da cikin ibada da Allah maɗauki ya ɗora wa bayansa. Babu ibada da take sanya mutum kusa da Ubangiji sosai irin wannan ibada ta zikiri, wato ambaton Allah da tuna Allah. Kuma ya zama koyaushe musulmi bakinsa baya rabuwa da faɗin Allah a koyaushe, a zamansa, a kwanciyarsa, a tashinsa tsaye, tafiyarsa, duk inda zai shiga babu inda aka bar shi haka kawai, ba a faɗa masa me zai faɗi ba. Insha Allah za mu ƙarasa wannan hadisai, sai zamanmu na gaba in Allah ya taimu mako mai zuwa za mu shiga zikirorin gadan-gadan insha Allah. Ishi daga cikin waɗannan hadisai cewa qala alayhi salam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yana cewa man qa'ada maq'adan, duk wanda ya zauna a wani mazauni, zama ya hada shi, zama ya kama shi a wata majalisa. In an ce maq'adan nan ba lallai ka fassara shi da majalisar hira ba, duk inda mutum ya zauna a kowane wuri, a aji, wajen karatu, karatun nan na addini ko na duniya ko na fahimtar rayuwa, zaman nan ko a kasuwa ne, zaman nan ko a irin majalisin ne kamar da dai ake cewa zaman majalisa, zama ko a zaman da mutum ya yi na wajen gaida mahaifiyarsa ya je ɗakinta ya zauna, ko gaida mahaifinsa a tattauna a kan wani abu, zaman nan na wani mitin ne na wata tattaunawa da aka gayyace shi, duk zama in aka ce zama to ya shiga shi. Kuma ba zaman kawai ba, wannan an yi amfani da kalman nemin haifu al-ghalaba, ko da ba a zaune ba ne, idan mutum ya je wani matsayi wurin tsayawa aka tattauna wani abu da shi zai juya ya tafi, in dai ya haɗu da wasu ko ya je wani wuri ya yi wani abu, to duk ana kiransa mai ne maq'ada. Yawa man qa'ada maq'adan, duk wanda ya zauna a wani wuri lam yadhkurillaha fihi, wanda bai ambaci Allah a wannan wurin ba, kawai ya je zauna sakaka, haka ya tashi sakaka, ba komai, bai zikiri ba, bai faɗi sunan Allah ba, babu abin da ya haɗa shi da Allah a wurin. Kanat alaihi minallahi siratun, zai zama akwai naƙasa da tawaya a kansa daga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana sai ya samu wani abu na tawaya na naƙasa tsakaninsa da Ubangiji. Wannan sira, haka sunan yake, siratun, siratun bi ma'ana naqsun, yawwa naqs kamar da Allah yake cewa walan yatirakum a'malakum Allah ba zai rage muku ayyukanku idan fada cikin suratul Muhammad daga nan ne aka samu wannan hakanan manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man fatatuhu salatul asr fa ka'annama wutira ahluhu duk mutumin da ya rasa sallar asr to kamar an masa tawaya a iyalinsa ma'ana an kashe masa iyalinsa amin taba zance akan wannan yake magana akan muhimmancin sallah sallar asr a kira ta kana ji a tada iqama kana ji a yi sallar kana ji baka zo ba to kamar a tara ƴaƴanka da matanka ne a gabanka duk a yanka su hasarar da kake da mata da ƴaƴa in kana da ƴaƴa 20 mata 4 a tara su gaba daya a yanka a gabanka kai hasarar su to wannan shine ma'anar abinda ka rasa idan baka yi sallar asar a cikin jami'i to ina ga sauran salloli asubahi azhar la'asr maghriba isha'i duka a ce mutun ya rasa wani ma ba zuwa masallaci wani ba abinda ya hada shi ma da masallaci ya Allah muna roƙonka Allah ka shirya mu ka shirya mana ƴaƴan mu ka shirya mana samarin mu ya Allah ka dawo da su kan hanya zance mu dai akan tira usman mun suna fassara tira inna kuma da nadama yawa sai mutun yayi nadama wannan shine zai fassara sa zata zo a hadisin karshe da ya ambata hasra nan ce hasra ba khasara ba ce nan ce hasara ita ce bahaushe da yake cewa hasara daga khasara ne mai kha'u amma hasra da ha'u da sin shi kuma wani ma'anar ta nadama yawa hasratan wa nadamatan to shi ma yazo a ma'anar wannan tira din ma'ana dai kamar ana cewa duk inda zama ya kama ka ko kaje ko da a tsaye kake kai wani abu ka bar wurin kuma baka ambaci Allah ba to za ka yi nadama a kansa ran kiya ana lissafa maka cewa wani ya zo wuri kaza to har ya tashi bai ambaci Allah ba ya zauna bai ce bismillah ba ya tashi kuma bai ce سبحانك اللهم wannan kafaratul majlis bai yi ta ba kuma a cikin tattaunawar da aka yi da shi ba sunan Allah gaba ɗaya bai ambaci Allah ba ba ruwansa da Allah to in dai akwai wannan irin zaman a rayuwarka to ran kiyama za a jawo maka da fefan ka gani gashi nan ka zo wuri kaza ka zauna ka tashi ka tattauna ka yi hirar duniya la'alla ma an yi giba wani mutumin ya yi muhimmanci a zuciyarka da harkarka har ka ɗaukaka shi kana yi da shi ka rage wa kanka ayyukan lada ka rage masa zunubi amma baka ambaci Allah subhanahu wataala da neman gafararsa ko istighfari idan ku kai wannan to za a nuna maka shi ran kiyama sai ka yi nadama saboda ran kiyama idan mutum ya je gaban Ubangiji subhanahu wataala duk wani aiki da ya aikata na kirki sai ya tuno shi yana fatan ina ma a ce yayi in har bai yi shi ba saboda a ranar za ka ga amfanin raka'a biyu a ranar za ka ga amfanin istighfari a ranar za ka ga amfanin ka faɗi sunan Allah kawai ka ce bismillah Allahu akbar subhanallah za ka ga fa'idarta saboda za a zo da manya-manyan ma'aunai ana auna ayyukan masu ambatan Allah sai ka ga kai in baka ambata ba babu komai tare da kai saboda baka ambata ba amma wanda suka ambata mala'iku rige-rige suke yi su ɗauki wannan aikin tun a duniya su kai wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda mutum ya ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai faɗin wannan mala'iku rige suke yi su zo su karɓa su yi sama da abin a kai wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka za ka ga ana hada-hadaren kiyama a ta tara ladan waɗanda suka ambaci Allah a cikin ayyukansu ana lodawa a kan mizani idan ba ka ciki ka ga ba za ka ga an sa a naka mizanin ba me zai faru kuwa za a yi nadama dole shi ne ake nufi da hasra Allah ya tsare mu daga hasra to wa man waja'a wanda kuma ya kwanta mabdi'an a wani makwanci inda ya ajiye hakarkarin sa ya kwanta yake shingida lam yadhkurillaha fihi wanda har yayin wannan kwanciyar ya tashi bai ambaci sunan Allah ba a wannan kwanciya kanat alaihi min Allahi tira wannan shi ma zai zama masa tawaya a rayuwarsa da rage albarka da kuma hasara na ladama wannan ya nuna mana muhimmancin kwanciya da zikiri yanzu ai a cikin mu kullum ba ya manta wannan zikiri yana da kyau ka zo kwanciya ka yi alwala ka yi wannan zikiri babu abin da yake maka maganin aljanu da maganin miyagu da maganin masu sammu da maganin masu sa hannu da maganin baki da maganin mayo da duk abin da kake faɗa ne ake cewa ana tsoron sa to babu abin da zai maka maganin sa irin wannan in zaka kwanta kai wannan zikiri zamu zo mu ji wannan zikiri ne ake kuma sannan in ka tashi ga abin da zaka ambata shi yasa na ambata mana kafin mu zo kan waɗannan azkar din kowa idai nemo littafin nan duk ran da muka karanta wata addu'a to insha Allah a satin nan kafin a dawacin da mako mako muke tunda kun ga ba da yawa muke ko addu'a ɗaya ce biyu kila za a yi to ka daure ka sa littafin nan a gabanka sai kaga ka haddace kafin mako mai zuwa ka iya samun wani abokinka da kuke tare idan ba mu samu dama a nan mu saboda lokacin mu zai ishe mu ba a ce mu bi kowa ya kawo hadda in ba za mu iya wannan ba saboda ba mu da lokaci to ka samu wani abokinka da kuke zuwa karatu tare ko kuke zama kusa da juna ɗan minti kaɗan ana gama karatu ka zauna ce saurari nawa shi ma ka saurari nasa kullum sashi a ce kai haka za ka ga abin da za ka tara na waɗannan wato addu'o'i ko ba ka zuwa ba ka buƙatar kai ta zuwa kana tambaya akar makallahu ni wace addu'a sai zan yi idan ina son kaza to wannan shi ne karatun addu'o'i dalilin da yasa na sa mana wannan littafi don samun waɗannan addu'o'i da haka laƙani da shi kamar da ake cewa ko ai laƙani ake cewa ko yawa ana zuwa gurin malami da kundi ko ai yanzu an daina kwana shi ya ɗau kundin sa ya tafi neman laƙani ya ga wannan malami a rubuta masa wata addu'a za ka ga irin waɗannan wasu abubuwan malamin ne zai rubuto da kansa galibi za ka gan shi ma bai karanta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san addu'o'in annabi ba sallallahu alaihi wasallam wasu addu'o'i ko wasu abubuwa shi ya kirkire su ya ce wannan shine maganin kaza maganin kada kunama ta cije ka kamtsarira sai ko mace za ta haihu ta kasa haihuwa ana son dan ya fito wattar menene sulbi wattar ra'ib yakhruju min bayni sulbi wattar ra'ib to kaga wannan wata hanya ce ta jahilci shi sautin kalmomin yake ji nan ce yakhruju min bayni sulbi sai ce wai subul dan zai fito kaga wannan jahilci as-sulbi gadan baya tsatso ake nufi shine as-sulbi inda maniyin dan adam ke fitowa daga gashin kirjinsa to wannan shine ake shine as-sulb tsatso gadan bayan mutum inda ya khuruju min bayni as-sulb wa tara'ib da gashin kirji to mana a wannan tsakanin Allah ke bada labarin inda maniyin dan adam ke fito to ka zo ka ce wani sulb sulb ba Hausa ce as-sulb kuma tsatso larabci to wannan abubuwan jahilcin kun ga ya kamata mu tsallake su kai zo ka yi karatu a hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji cewa kana kusa da annabi kana cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka in zai zauna ga abin da yake cewa in zai tashi ga abin da zai ce me kai wannan dadi babu to dan Allah mu daure mu haddace duk abin da aka karantar da mu a wannan darasi kamar yadda sauran darussa ma haka muke so a yi to amma wannan kamar yadda na ambata maqsudin sa wannan shine mu yi kokari da Allah mu haddace waɗannan addu'o'i kuma in an zo kwanciya da menene ka tuna wa iyalinka ita ma iyalinka in ka yi sakaci ka manta ba kai alwala ba ce je kai alwala duk da kila an san yanzu za a karya alwala amma dai je a yi ita wannan alwala dama ta bacci ko da an yi wani abu na hadafi tana nan amma ba sallah ake da ita dama in za ka yi sallar to kai kafin ka kwanta amma daga misali mutum ya yi abubuwan da suke warware masa alwala ko wajen kusantar iyali ko makamancin wannan to yana nan dai a matsayin ya kwanta da alwala ba a cewa alwalar ta ware ita dai ta baccin tana nan an gane yau da haka shi yasa ko wani abu ko da kwanciyar aure mutum ya yi da iyali yana gamawa maimakon ya yi bacci cikin wannan janaba to ya yi alwala wannan alwalar ko da bai yi niyyar yin wanka ba sai da asuba ko wani lokaci dai to ya yi wata alwala alwalar ta wannan baccin sai koma kuma ya kwanta to ya zama ya yi zikiri wanda domin wannan ita alwalar tana halatta maka ambaton Allah da waɗannan addu'o'i ko da na alƙur'ani ne sai ka ga ka karanta su ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga aya ce ayatul kursi ita ce ma mafi girman aya to ka karanta ta da wannan addu'ar ko da wannan janaba saboda wannan maqsudin ba maqsudin karatun alƙur'ani bane maqsudin zikiri ne an fahimta malamai kuma sun halatta idan mutum ya karanta wasu ayoyin alƙur'ani da niyyar zikiri ba niyyar karatun alƙur'ani ba to ko da janaba ne ba komai an fahimci waɗannan abu yawwa don haka a yi ƙoƙari da Allah a haddace waɗannan ayi wa qala alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce ma jalasa qaumun majlisan babu wasu mutane da zauna za su zauna a wani wuri lam yadhkuru Allah fihi wanda gaba ɗaya tun farkon zaman har ƙarshe babu ambaton Allah a ciki an zo an zauna mai fara magana a wurin ya ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kaga an ambaci Allah za a tashi subhanaka allahumma an dai ambaci Allah an fahimta yawwa ba lallai ne a ce kar a fahimci wannan al'ada ta mu bude taro da addu'a rufe taro da addu'a wannan ba a samu sahabbai suna yin wannan abubuwan ko yaushe aka haɗu a ce to malam bude mana da addu'a malam rufe mana da addu'a galibi wannan al'adar mu ce ta Hausawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya saba yi shi zai yi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya gama kuma duk mai tashi yayi addu'ar da ake kira kafaratul majlis kuma za mu karanta ta insha Allah sai shi ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fi babu mutanen da suka taba zama a wani majlis wanda ba su ambashi Allah a cikin wannan majlisin ba walam yusallu ala nabiyyi kuma ba su yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan majlisin ba kako ai akwai matsala sai an zauna gaba ɗaya babu wanda ya ce manzon Allah don wanda an ce manzon Allah kowa zai ji ne sallallahu alaihi wasallam kuma an faɗi sunansa an yi kuma salati to babu mutane da za su yi wannan illa kana alaihim tira sai face wannan abun ya zama musu naƙasa da tawaya a rayuwarsu da rage albarka kuma da nadama gobe kiyama fa in sha'a azzabahum wa in sha'a ghafara lahum bukhari abin ya kai ga haka in Allah ya so ya azabtar da su in ya so ya gafarta musu kaga abu ya yi girma tunda an yi zancen azaba wannan yana mai da abin kenan babin wajibi wajibi to kuma dama ai da wahala idan zamani na musulmi a ce an zauna gaba ɗaya har an tashi babu wanda ya ambaci sunan Allah nan gaba ɗaya qaumun aka ce to ashe ko mutum ɗaya ya faɗa cikin su insha Allah sun fita daga wannan gudu ko ka zauna ka yi shiru ana karatu baka ce komai ba to in dai mai karatun ya faɗa to insha Allah wannan majalisin ya fita daga wannan zargin an gane ba sai kowa ba amma kai a naka majalisin wanda ba irin wannan ba to ka dage lallai ya zama cewa ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alaihi salam hadisi na ƙarshe a wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma min qaumin yaqumuna min majlisi babu wasu mutane da za su miƙe daga wani majlisi la yadhkuruna Allah fihi wanda ba su ambashi Allah a cikin sa ba illa qamu an mithli jifati imarin sai face kwatankwacin abin da suka aikata kamar sun ci mushen jaki ne sun miƙe sun tashi kowa ta gida shine misalin a ce kun zauna ba ku ambashi Allah ba to kamar an yanko naman jaki mushe jaki ko ba mushe bane haram ne ko ba haka bane to amma dan a tsara munana abun matacce mushe ba yanka shi akai ba sannan a dauko a sa shi a kabaki ku zauna ku ci insha Allah ba ku ba Allah tsare mu eh wani ya zauna ya ci ko jama'a su zauna su ci su tashi to in dai kuka zauna a majalisin da babu wanda ya ambaci Allah to kamar kun ci mushen jaki Allah tsare wa kana lahum hasratan kuma sai wannan majalisi ya zama musu hasara wato nadama gobe kiyama sai ya zama musu mene hasratan wato nadama sai an tuno shi sai an nuna shi sai ka gan shi kai da kanka kana ganin abun kamar wasa ko ba zai bi wallahi ba wasa bane a wurin Allah mai abun mamaki duk zaman da kai sai an dawo maka da shi an nuna maka shi ina shi yanzu ga wayoyin mu duk abin da ka faɗa za a iya dawo ma da shi komai ka ambata duk text din da ka rubuta wa wani za a iya dawo maka da shi daga an je an buga lambar ka a kamfanin waya za a gani kai ne na ji ba kowa yana karɓar bill ɗinsa ba duk wata wani kamfanin MTN za su turo maka bill ɗinka na wata bill ɗinka na watan nan akwai sunan duk wanda ka buga wa waya akwai sunan duk wanda kai wa text kuma suna da damar da in sun kwankwasa a jikin kwamfuta su za su fito da abin da ka faɗa da mai kuka ce da kai da wani ko da kai da wani da mai ka rubuta wa wani duk sai an dawo da shi in ɗan adam ya iya yin wannan wanda da a baya ba a san za a iya yin haka ba to amma yanzu ga shi ɗan adam Allah ya ba shi kwakwalwa ya yi kwamfuta da za ta iya aje maka waɗannan maganganun a dawo maka da shi da sautinsa a dawo maka da shi da rubutunsa da duk hotunan da ka yaɗa a duniya ka yaɗa hoto kaza ka yaɗa hoto kaza da na alheri da na sharri duk yana nan a duniyan nan yanzu ana so a dawo da shi duk za a iya dawo da shi kuma a nuna maka to balantana ran kiyama in ɗan adam ya iya wannan me za ka yi mamaki ran kiyama a zo a baje maka kamar fefe kana gani da kai da wani an zauna wuri kaza rana kaza rana kaza rana kaza me rana kunne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafi shi yanzu a wurin ubangiji shekara dubu ɗaya ita ce wuni ɗaya a wurin a wuni ɗaya nan kuma duk ya san duk abin da kuka yi a fito da shi a nuna muku kayi kaza ka ce kaza kun zauna a wuri kaza da kai da wani kun ce kaza dangane da wani kun yi da shi duk an faɗa yana nan to sai an nuno maka shi to duk zaman da aka yi ran kiyama za a nuna ma shi babu ambaton Allah a ciki to sai ka yi nadama saboda hasarar da kai na wato rashin ambaton Allah da kuma hasarar da kai na ladan da kake bukatar yawansa da kuma a yawaita maka shi a sa maka a mizani gobe kiyama Allah muke roƙo ya ba mu dacewa akan ambaton Allah ya zama duk lokacin da muka zauna za mu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa harshenmu ya saba da ambaton Allah kuma sannan mu risina a lokacin da ake ambaton Allah ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana ilimi da taufiki Allah ka ƙara mana ilimi da taufiki Allah ka ba mu dacewa qaulan wa amal duk abin da zamu faɗi ka ba mu dacewa ya zama daidai ya zama gaskiya Allah kuma ka ba mu dacewa duk abin da zamu aikata ya zama daidai ya zama gaskiya ya Allah muna roƙonka ka sanya mu mu zama mutanen kirki ya Allah ka sanya mu zama mutanen kirki ya Allah ka sa mu zama mutanen kirki Allah ka ba mu tsoronka Allah ka ba mu muraqabar Allah ka kimsa mana mu ji cewa kana ganin mu a ko ina dan mu fasa aikata mummunan aiki da ka hana mu ya Allah duk inda muka rintsa muka shiga ya Allah ka taimake mu ka ba mu tsoronka Allah kar ka sa mu daina jin kunyarka Allah ka ba mu kunyarka duk inda muka zama ko mu kadai ne ko da wasu ya zama cewa muna tsoronka ba za mu aikata abin da ka hana mu ba ya Allah ka sanya mu miƙaƙƙu akan hanya kan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya mana albarka a rayuwa ya Allah muna roƙonka duk wanda ya nemi mu masa addu'a ko a wannan zama ko kuma a kowanne zama ne ya Allah ka karbi addu'ar da muke yi dangane da shi Allah ka biya masa bukatunsa na alheri wace bawa Allah da kullum mukan yi addu'a Allah madauki ya bata haihuwa muna roƙon Allah madauki ya bata Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bata nan kwarai na gari wanda zai zama abin alfahari ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan duk wata mata da bata samu haihuwa ba muna roƙon Allah madauki ya bata haihuwa Allah ya bata nagarin da zai zama mutumin kirki ba naga ba mutumin da za a zo ana nadamar me yasa ma aka haife shi ba Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu duk inda suke ya Allah ka tsare su Allah ka tsare su daga aukawa cikin aikata ayyukan haramu Allah ka tsare musu addinin su Allah ka tsare musu aqidar su Allah ka tabbatar da su akan hanya madaidaiciya karatu da suke a ko'ina ya Allah ka sa musu albarka a cikin sa ƴan uwa musulmi da suke karatu a ko'ina suke ko a jami'o'i muna roƙon Allah ya ba su tawfiki makaranta alqur'ani makaranta littattafai makaranta dukkan abin da yake na addini ne da ba na addini ba ma a cikin musulmi ya Allah ka taimake su akan karatukan su ka sa su zama al'ummar da zata ko in ce mutanen da al'umma zata amfana da su ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka tsare mu daga dukkan abubuwan tashin hankali Allah kuma ka taimake shugabannin mu akan maganin al'amura nasarar da akan samu akan ƴan rikici da ƴan tawaye da masu kashe-kashe ya Allah muna roƙonka ka ƙara wannan nasara Allah ka ƙarfafi sojojin mu da ƴan sandan mu da ƴan security ya Allah duk mai aiki na aikin tsaro a cikin abin da yake na hidimar al'umma Allah ka taimake shi Allah kuma ka hana shi firgici da tsoro Allah ka hada kansu ka sa wannan ƙasa ta zauna lafiya ya Allah kuma kai mana maganin tsadar kayan abinci da ake fama da shi ya Allah kai mana maganin wannan tsadar kayan abinci Allah ka yassarewa dukkan musulmi rayuwarsa duk wanda ke wani aiki Allah ka sa masa albarka a aikin duk mai wani laburanci Allah ka taimake shi ka sa masa albarka a laburancinsa duk kuma wanda yake kasuwanci ya Allah ka sanya masa albarka a kasuwarsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله آمين